أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake kasancewa a cikin wannan masallaci na mai tarin albarka. Masallacin da yake sanuwa da masallacin margari Alhamdu Allah sani bala Allah ta'ala ya masa ha. Wanda ke wannan unguwa ce da Guguza a nan fadar jihar Bauchi. Barkan mu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin munasabatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam. من التكبير إلى التسليم كأنك ترى لتابع بابا مالمي العلامة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى. من التكبات الواسكين وانا مسلاج أديدي وانا لوك تسيكو مزاقي ورماكو إرمونا رانا من البركة رانا الخميس يودي منا الخميس در الجمعة وانداكن يا إيدي لقومة بوات الشهد يا مسلنشي وتزلقيرا yau hijira da shekara 1446 daidai da 8 ga watan 5 na shekarar miladiya 2025. Bayan dogon hutu wanda ya ratsa azumi da bayan sallah da sauran shugul, to sai yau cikin hikimar Allah, Allah ta'ala ya kaddare dawowar mu domin ci gaba da wannan karatu insha Allah. Kuma in Allah ya yarda mun dawo sai dai kuma ta garuwa ta dan adam da harkar lafiya ko tafiya ko abin da ya kamata ba. Amma insha Allah dogon hutun da aka dauka a baya to ai zuwa da duniya insha Allah. Muna fatan Allah ya taimake mu. Allah ya bada jawabi. Mun tafi karatu ya tsaye da mu a ƙarshen al-azkar baina sijdatayn. A alamar da na sani haka, zikirai da ake tsakanin sujjada da sujjada. Mun kammala wannan babi, za mu tafi jalsa ko jilsa al-istira. Jilsatul istira a kan wannan gaba za mu tafi insha Allah. A littafin da ke hannuna a shafi na 134 irin wannan bugun amma. Amma wannan na san zai bambanta. Da huda wannan yawa ana hannu na kuma 134. Allah ta'ala ya samu shi. Malik ya ce wa jilsatul istira, jilsa zama istiraha hutu, a fahimta zaman hutu a cikin sallah wanda ana yin sa a ƙarshen raka'a ɗaya, a ƙarshen raka'a ta ɗaya da kuma ƙarshen raka'a ta uku a sallah mai raka'a uku. Amma idan sallah mai raka'a biyu ce a ƙarshen raka'a ta ɗaya yake yin sa. Idan sallah mai raka'a huɗu ce ana yi ƙarshen raka'a ta farko da ƙarshen raka'a ta uku. Wannan zama ya sha maganganu da yawa a kan malamai. Akwai littafin Sifatul Salati mai suna irin wannan amma na malam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ya masa ya tsawaita magana shi a kadaici malamin fikihi ya yi maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan jilsatul istiraha. A fahimta ya ja maganganu da yawa. To amma anan ba mu ga abin da malamin ya ce. Malamin ya ce summa, sannan kuma yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tamidan ta mu'tadilan. Bayan mutum ya kammala raka'a ta daya ya yi sujjada ta farko, ya ɗauko ya yi zikirin tsakanin sujjada da sujjada, ya koma sujjada biyu. Idan ya ɗago maimakon ya miƙe tsaye ta sai ya zauna. Ga wanda ya fahimta zai yi wannan zama. Domin malamai duka sun haɗu kan cewa idan har ma baka yi ba to sallar ka ta yi ba abin da ya sabbata.
idan kuma kai nan ma kai ma ba abin inkari bane domin kana da dalili manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam hadisin na Aisha da sauran sahabbai yake cewa sannan sai ka daidaito a zaune qa'idan ala rijlihi al-yusra a kafarsa ta hagu mu'tadilan ki iya daidaito a zaune har ta yarji a kullu azmin ila mawdi'i har sai wai kowane kashi ya koma gurbin sa kamar dai zaman ta iyali sai dai shi ba abin da zaka ci ba zaka yi tahiyya ba ba zaka yi zikiri ba ki yasa ba wasu malaman suka ce to wannan abin da yasa aka ce in ka ma baka yi shi ba ba sujjada kuma sallan ka yayi domin ba wani abu da aka jiranta ya yi kabbaran nan dai ita ce ta zama da zaka ci tashi idan kai wannan kabbara koda zaka yi meke zai ba zaka sanya kabbara ita dai wannan guda ɗaya ce a fahimta ba wani zikiri da aka tabbatar ana yi a wannan zaman yasa suka ce to ko baka yi shi ba sallaka babu ne amma da an shar'anta wani zikiri a cikin zaman to da an baka yi shi ba ana binka ba za ka yi sujjada a mai jana ba wani abu da ake karanta ana dan zaune ne jin haka kuma sai a binki shi wa eh ayayin zaman ne yayin zaman ne za ka tafi bayan kafara bayan kai kafara ba wata kafarar da haka idan za ka yi zaman ka ɗago daga sujjada na biyu ka ce Allahu akbar ka zauna to za ka miƙe bayan kafara ko yadda kake ka miƙe tsaye a fahimta yau an kuma ka dawo ba kai kafara ba ka zauna idan za ka miƙe kuma zai kai kafara kowane biyun kowane za ka yi malamai ma suka ce wannan zaman a manzo Allah sai da ya je shekara wajen 60 a rayuwarsa ma'ana jikinsu ya yi nauyi irin da ya nauyi na ɗan adam ya bayyana gare shi haka ma su malama su kasu iya sa suke ganin kamar zaman sai da bukata za a yi su ce idan ba bukata ba za a yi a fahimta wa'ansu kuma yin zahiriya suka ce a sunna shi su ko da bukatar ko ba bukatar sai a yi ana gane ku yawa malamai sun rabu gida biyu uku kai a wannan zaman akwai wanda suka tsaurara dole sai a yi akwai wanda suke ganin kuma yin malaifi ne an fahimta akwai kuma yin tsakatsaki wanda wannan ita ce matafiya ta ahlus sunna wal jama'a inda ya magana ake a kan gidi kuma ita ce matafiyar malam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce me yi ba zai yi wa mara yi inkari wanda baya yi ba zai yi wa me yi inkari an bai fiye nan an baka option za ka iya yi kuma za ka ƙi ka yi ba wani matsala har ma yake cewa a maganganunsa idan limaminka yana yi to kai ma za ka yi domin ƙa'idar a bi koyi da liman idan kuma limaminka baya yi to ba za ka yi ko da kana yi kai ka je gunda limami baya yi to ba za ka yi ba ko da kuma ba ka yi ka je gunda limami iyaye to za ka yi wannan shi ne ƙaulinsa ko malamai sun goya masa baya an fahimci wannan to sai malamin ke cewa a tayar ja kullu azmin ila mawdi'i har kowane ƙashi ya dawo ya daidaito a inda yake to ka ga shi abin da malam Albani ma ya faɗa kawai bai tsawaita magana a kai amma duk wanda yake son ƙarin bayani ya koma wancan nan littafi na malam Usaimin na Sufatul Salat a ƙarƙashin wannan jinsa ɗin ya tsawaita magana da su ya yi maganganu masu yawa so daga amma ƙarshen maganarsa dai shi ne wannan abin da na faɗa yanzu idan kana yi ba za ka yi wa mara yi inkari haka nan idan ba ka yi ba za ka yi wa mai yi inkari an fahimta dalilinsa shi ne ba wani zikiri da manzon Allah ya tabbatar ana yi a zama kuma wa'ansu daga cikin sahabbai sun tabbatar da kan cewa manzon Allah sai da ya je wancan shekarun kamar shekara 60 haka dab da ajalinsa sannan ya fara wannan zama ya sa masu kace to zaman ma a yi sai da larurar yin sai da jiki yayi nauyi wasu kuma suka ce a tunda manzon Allah yayi kun bai ce hususiyarsa ba ce kowa ma su yayi haka dai aka dinga karo da alƙalami wajen rubutun dalilai amma masu cewa a yi hujjar da ba ƙarfi gaskiya duk wanda suke ra'ayin a yin to hujjar da ba ƙarfi saboda ka har in ba ka ra'ayi to kar ka soke shi idan ka yi suka akan jalsatul istira to karasu ka sunan manzon Allah ya tabbata babu ko kokoto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yin nasa malamai sun ga a wani yene da kuma wace umarni ya bayar akan abin ya tsaye wa abin wannan gidaje wani ya dauka a matsayin mustahabbi yin sa akwai lada barin sa ba zuri amma yinda aka wa'ansu ka dauka amma wa'ansu sun ce dole sai an yi dawai manzon Allah ya ce sallah kuma ya ce sallu kama ra'aytu muni musalli amma yinda na to a cikin dai wannan shine kalmar tsawaita muwa kuma ni shi ma malamin bai tsawaita ba al-i'timad 'ala al-yadayn fi nuhud ila raka'a al-i'timad dogaro ina i'timadi ka dogara ga Allah to ana so idan mutum zai miki raka'a ta biyu bayan ya kammala ta farko to ana so ya dogara akan annayensa idan zaka tace kai yunkura hannayenka ka dafi su a kasa nan ma akwai matsala guda wa'an sun ce zaka dunkule hannun a dunkule zaka dogara akan su ka tashi wa'an su kuma sun ce a zaka shimfida su dai a shimfide ba ka dunkule ba sannan ka dogara akan su ka tashi amma yinda amma hadisin dunkulewar shi ma yana da inganci an-nuhud ko kuma at-ta'jin at-ta'jin dunkule hannu yayin tashi daga raka amma yinda nan shi ma nan akwai kauli guda biyu ko ka bar hannun haka ka dafa ka tashi ko ka dunkule hannun ka dogara kansa ka tashi duk wanda kai akwai dalili ne shi maliki cewa summa sannan kuma kana sallallahu alaihi wa sallama mu'tamidan 'ala al-ard ila raka'ati thaniya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam iya dogara ga annayensa idi itimad yanhaddu mu'tamidan iya yunkurin tashi yini al-nuhud yunkurin tashinsa hannayensa kuma ya dogara akan su akan kasa ila raka'ati thaniya lokacin da zai miki raka'ata wa kana ba wa kana ya'jinu fi salat wa ya'jinu fi salat manzo Allah ya kansa ya dunkule hannunsa a cikin salat ini at-ta'jin dunkule hannu da tashi kan dunkulallan annayen ka dogara akan su na tashi ini ta'jin mala ce ya tabbata manzon Allah ya rayu sallallahu alaihi wasallam ya atamidu ala yadihi idza qama wanda iya dogaro akan Allah yasa guda biyu a lokacin da yake kurta shi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi raka'ati thaniya idan manzon Allah ya yunkurin tashi zuwa ga raka'a ta biyu istaftaha bi alhamdulillah manzon Allah iya mekewa sai abinda zai fara bude raka'a sa ta biyu da shi shine alhamdulillahi rabbil alamin amma yinda anan malamai suka ce ashe a wannan du'aul istiftah a raka'a ta farko yake idan raka'a ta farko ta barka da liman shi kenan wannan sallar ta wuce ba sai dai kuma ka tara a wata sallar amma ka'idar liman idan ya meke raka'a ta biyu iya mekewa karatun fatiha zai gama ba wani abu da zai fada in ba fara karatu Fatiha shine anan ma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izana hada fi rak'ati thaniya idan yayi yunkurin tashi domin ya dora raka'a ta biyu istaftaha bi alhamdulillah iya bude wannan raka'a da cewa alhamdulillahi rabbil alamin walam yasqut baya shi kaga masabanin ta farko idan raka'ar farko ce an yi kabbaran harama manzo Allah yayi kabbara to an ce sakata kunaihata sakata kunaiha iya dan shiru dan kankanin lokaci haka shine ma sai na Abu Hurairu Allah ya kare darisi yace bi abi anta ummi ya rasul ara'aita sukutaka ba'da takbir qabla al-qira'a yace ya rasulullah fansar ka mahaifina da mahaifiyata ina so ka bani labari idan kai kabbaran arama kafin ka fara karatu kana shiru wannan shirun da kake manzo Allah ba mu labari ne ke ba haka Abu Huraira radiyallahu anhu ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta da shi du'aul istiftah salat tana nan wannan malami ya kawo ta a cikin baya ya kawo wajen kala bako amma wanda aka fita ku sauki subhanakallahumma wa bihamdika
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك idan ka tsaya a wannan matsayi amma akwai su mabambanta wajen guda ba kowanne kuma da dalili cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan sunnar ita a raka'a ta farko ake idan har raka'a ta farko ta barka da liman to shikenan sai ne kuma wata sallar shine maliki cewa manzon Allah baya shiru ko dan kadan idan ya tafi zai goya da kawo raka'a ta wa kana yasna'u fi hadhihi ar-raka'a mislu ma yasna' bil ula a raka'a ta biyu manzon Allah iya maimaita abin da ya raka'a ta farko ba wani bambanci illa annahu kana yaj'aluha aksar min al-ula kama sabaqa sai dai duk inda sallah mai raka'a hudu take ko raka'a biyu to manzon Allah raka'a sa ta farko sai ta fi ta biyun sai wajen karatu ai idan ba ku manta ba a baya mun karanta yanayin karatu duka manzon Allah a kowace sallah misali idan a raka'ar farko ya karanta aya 30 to a raka'a ta biyu ya karanta aya 15 ko kasa da haka ba zai dai kai sai wancan na farko amma idan to aka yake sallallahu alaihi wasallam in asuba ce ma ta farkon ta fi tsayi akan ta biyu idan azhar ce ma ta farkon ta fi tsayi karatu akan ta biyu haka yake kuma wannan shine fitowar sallah waye ya fahimci hikimar haka a tsawaita ta farko ta fi ta biyu sai akwai wanda ya hararo hikimar haka daga cikin hikimar malamai suke cewa manzon Allah iya da kwadayin a samu ful jami an gane ko a samu cikakken jami yasa yake tsawaita ta farko domin bai wani karamin uzuri ma zai same shi amma har an yi raka'a ta farko to kaga duk wanda bai same ta ba to cikakken jami ya bari kaga babu bukata idan an je ta biyu a tsawaita kamar ta farko dama manufar shine a mutane da yawa samu wannan jami haka ne malamai suka faɗa wa Allah sai maliki cewa wujubu qira'atul fatiha fi kulli raka'a wajibi ne ga mai sallah shi kadai an gane ko ko mai sallah a bayan liman wajibi ne sai ya karanta fatiha a kalli a kowace raka'a amma sai dai shi mai bin liman shari'a ta sauke masa cewa har idan limamin ka iya bayyana karatu kai shiru za ka yi kaji an gane da kiko kamar sallar asuba gaba daya liman ya bayyana karatu to kai ma mu shiru za ka yi ko fatiha ba za ka yi raka'a biyun farkon sallar magrib idan liman ya bayyana karatu kai shiru za ka yi ba za ka yi raka'a biyun farkon sallar isha liman ya bayyana karatu to kai shiru za ka yi amma in ka dauke waɗannan rakoi biyu guda shida a cikin rakoin sallar farilla guda 17 kaga ya zama sauran guda 11 ke to wannan guda 11 ko kai liman ne ko kai mamu ne ko kai mai sallah kai dai ne to shi ka karanta fatiha a kowace raka'a ko bai fi karatu ma'ana sallar azhar gaba ɗaya ta sallar la'asar gaba ɗayan ta raka'an ƙarshen magriba raka'a biyun ƙarshen isha'i to wajibi ne da liman da mamu ko wasu ya karanta mata amma yanzu ya sama wasu malaman suke cewa har in waɗannan salolin da liman yake suran ta karatu idan har baka karanta fatiha ba to baka da wannan raka'a domin la salata liman lam yaqra bi ummi alquran babu sallah ga wanda bai karanta fatiha kaga wannan gun tambihi ne da yawa wa an su idan sun zo sun ce Allahu akbar ko azhar ko la asr ko sai su kun ba abin da za su faɗa kawai sai liman yayi ruku'i sai ruku gaskiya masu wannan kuskure ne ba karami ba akwai malaman ma da suke tuntuwa din mai irin haka ba shi da sani duk inda liman yake koye karatu a suratu to kai dole ne sai ka karanta aƙalla ko da fatiha ce ka karanta idan azhar ce raka'a biyun bayan fatiha liman bai ruku ba za ka iya dora sura an bayyana la'asar ma haka wannan wajibi ne har ma suke cewa kana cikin karatun suratu duk inda kake idan liman yayi ruku'i to kai ma ruku'i za ka yi ba za ka ce sai ka gama sura ba domin zai iya yi dago da ruku'i ba ko aya ɗaya biyu ka karanta ta iya ruku'i ke ba za ka yi ana ganewa
saboda ka wannan gaba ce wanda da yawa daga cikin mutane suna kuskure mata gaskiya kuma karatun da ake yi ba ake tambaye su ko da a karatun da ake yi ba a zuciya ake yi ba kusan akwai bambanci tsakanin surru da khiyal khiyal shine tunani a zuciya ko kai gum da dinga tunawa kaza 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 baki ga komai sai ba yayi to wannan shine khiyal akwai surru kuma wanda bakin ka zai ke motsi amma wanda yake dan nesa da kai ba zai ji abin da kake faɗa ba amma bakin ka iya motsi kai kuma kana ciyar da kanka abin da kake faɗa to duk inda aka ce ai surru a sallah wannan ake ko sallar kanta karatun Fatiha da sura ko tasbihi cikin ta ko tahiyyan cikin ta to haka ake ba kuma ake yi zaka dinga buɗe baki har ma na kusa da kai wani lokacin zai fahimci abin da ba tare da ka daga sauti kuma ka takura wa na kusa da kai an bai jana wannan haka ake amma da yawan mu ko da za mu yi karatu a suratu shi ake mai bakin ko motsi ba yayi to wannan kiyali ne tunanin zuci wanda ba irin haka manzon Allah ya koyar sai bakin ka ya motsa iya motsin karatu yi dai sautin ne ba zai fita ba ana gane da kyau ga wannan shine duk inda aka ce a koyi abu a sallah karatu ne tahiyya ce tasbihi ne to irin wannan aiki Allah ya samu gani sai malai ce cewa a wa qad amara al-musia salatahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wancan da yake munna sallar sa dinnan bi qira'ati al-fatiha manzo Allah ya umarce da ya karanta fatiha a kowace raka shine fi kulli raka'a a kowace raka'a ya karanta fatiha haisu qala lahu ba'd an amarahu bi qira'atiha fi kulli raka'a a fi raka'ati dula bayan ya ce ka karanta ta a raka'an farko sannan kuma kowace raka'a haka zaka yi wajen karanta fatiha idan sallah mai raka'a hudu abin da yafi rinjaye wajen malamai rak'o'i biyun ka sai ba a karanta musu sura an gane ko fatiha kada yake tafi zuwa wajen karantawa biyun karshen azhar biyun karshen la'asar biyun karshen isha'i da ɗayan karshen maghrib amma wasu malamai sun ce ko da ka karanta sura a wannan biyun karshe karshe to shi ma ba wata ba da jinar ba za ka yi ba a da kuma domin ba kadi ba a fahimta wani lokacin an ce manzon Allah iya karawa da a biyun karshen azhar sai ya kara da zuwa a biyun karshen la'asar wani lokacin iya karawa da zuwa a ɗayan karshen maghrib wani lokacin iya kara da zuwa ba kowane lokaci yasa idan ka kara surar kai ma ko da mantuwa ko da gaske to ba wata sunar ba amma in jana sai malaki cewa a summa fa'al zalika fi salatika kulliha sannan manzon Allah ne ya karanta fatiha a karanta a suran farko da sura sannan ne kammala masa sai ce to haka nan zaka aikata a sallar gaba daya shine summa fa'al zalika fi salatika kulliha wa fi riwayatin fi kulli raka'a a wata riwayar manzon Allah ya ce kowace raka'a ka zaka yi wakala fi kulli raka'a qira'a fi kulli raka'a qira'a sai ce kowace raka'a akwai karatu kowace raka'a akwai karatu da yake da sallah a ciki at-tashahhudul ula jalsa at-tashahhud gaba ta gaba zaman tahiyya na farko zaman tahiyya an gane ko tahiyyan farko da zama domin tahiyyan farko da ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراق من الركعة الثانية سنما أيكي صلى الله عليه وسلم هي زما دومن مي دومن كارن تتهيا أكال شركة أتبي أنا قالي ما يسامة حتانا كلا ما يكيش صلاة الليل مثلا مثلا سلن جري ركعة بيبيو أيكي ka zauna ka yi tahiyya ka miƙe ko kai sallama ko ka kai wannan ya danganta da yadda zaka ko da raka'a goma zaka yi ni na bila ci ba a wajabta ma ci a kowace bin da yi sallama ba amma zaka zauna ka yi tahiyya in ka so ka yi sallama in baka so ba kuma ka miƙe bayan tahiyyar ka kawo ko ta biyu ka zauna in ka so ka yi sallama in baka so ba ka sake miƙe wa biya sai dai hadarin shine idan har baka sallama a raka'a biyu da kake yi to sallar ka a hada take ba a hada take ba ka raba ta da addara za ta sa ka je raka'a ta 10 kana zauna kana ta hiya kafin kai salama alwalanka ta warware to direct hall haka ne man don muka fita daga sallar bai ita sallah ana fita daga idan kai salama amma ba kai salama ba ka fita daga sallar me yasa wannan suka ce domin a gudu lafiya ai mai lafiya ta je raka'a din kai salama yau gagan kai asaran ma da sauki a an fahimta amma kamar matasa wanda ba su da matsalar warwaron alwala za su yi ma Allah ya samu da su sai malam ce cewa a fa iza kanat as-salatu raka'atayn kas-subh idan sallah ta kasance raka'a biyu ce kamar sallar asuba jalasa muftarisha manzo Allah iya zama na iftirashi ko san zama kala uku ne a sallah akwai iftirashi akwai tawarru akwai iqa a gaba dai kawai yake yin sallah iqa'i shine zama akan duniyar ka to wannan ba inda shari'a ta ce kai a sallah sai tsakanin sujjada da sujjada wannan an baka dama amma da zaman tahiyyan farko da ta biyu ba a iqa'i ba a zama akan duniya sai dai inda larura ad-darura kuma tabihul ma'dhurat ita larura tana halattar da abin da yake akwai ne ya amma yanzu abin da yake yawa idan manzon Allah zai zama farko na tahiyya iftirashi yake ma'ana ya shimfida kafarsa ta hagu sai ya zauna akan ya toge ta dama amma yanzu amma mazaunansa suna kan kafarsa ta bi kafarsa ta hagu wani ne iftirashi haka yake a raka'a a zaman tahiyya ta farko wani lokacin ma tsakanin sujjada da sujjada haka yake an bayyana tsakanin sujjada da sujjada yayi iftirashi a zaman tahiyyan farko yayi iftirashi amma idan ya je zaman tahiyyan ƙarshe a at-tawarru yake at-tawarru kuma shine idan ka zo zaman irin dai zaman tahiyyan farkon ne sai dai bambancin sa kafarka ta gun zaka tura ta ciki sai ka zauna akan mazaunar sabanin iftirashi kuma zaka zauna ne akan tafin kafarka ta gun abin jana wani shine bambancin zama na biyu da zama na farko a sallah har ma masu fahimta suna ganewa idan sun shigo masallaci sun ga liman a zaune idan sun san iftirashi da tawarruki to za su iya gane a raka'a ƙarshe yake ko a raka'a ta biyu za su iya gane idan ka ga limamin ka yayi iftirashi iya tahiyya to raka'a ta biyu yake za ka iya samun biyu idan raka'a sallah mai raka'a idan ka gansu a zaune kuma zaman tawarruki to wannan a zaman ƙarshe yake wannan ta raka'a ƙarshe amma yanzu nan to a raka'a farko abin da manzon Allah yake iftirashi ya shimfi kafarsa ta hagu sai ya zauna akan tafin kafarsa ta hagu sallallahu alaihi wasallam yake cewa kama kana yajlisu baina sajdatayn kamar yadda yake irin wannan zaman na iftirashi tsakanin sujjada da sujjada wa kazalika yasjudu fi at-tashahhud al-ula haka ne yana zama domin yin tahiyya na farko min a as-sulasiyya aw rubaiyya iya zama domin tahiyya na farko a sallah mai raka'a uku kamar magrib ko sallah mai raka'a hudu kamar azhar al-asr ishe amma idan sai ya zauna in ya raka'a biyu ya zauna yayin tahiyyan farko sai ya miƙi idan mai raka'a hudu sai ƙara kawo biyu sai kuma ya zauna domin tahiyyan ƙarshe idan mai raka'a uku ce kamar magrib sai ya ƙaro ɗayan bayan biyu da farko na zauna ya zauna in ya ƙaro ta ukun nan ma sai ya zauna sai ya tahiyya domin ya sallah wa amara bihi al-musi'a salatu kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan da yake munna sallah sai yake cewa fa iza jalasta fi wasati salah sana idan ka zauna a rabin sallah ko a tsakiyar sallah fa ma inna kanusu sosai idan kanusu akwai dama ta yin tasbihi cikakke ana gane ba duk inda mazalake ta fa ma inna to abinda yake so nutsuwar ta haifar kai tasbih yadda aka ce kai lafiya ka idan kai zaman tahiyyar farko ka zauna shari'a tana buƙatar ka yi tahiyya ita ma tana nan wajen kala bakwai ko takwas ma kuma kowace da sahabin da aka ta an fahimta ka karanta tahiyyatu tattiya shine amfanuwan nutsuwar sannan bayan ka kammala kuma sai ka miƙe fitar shi ana gane ba shine shi fa iza jalasta fi wasfi salati fatma'in idan ka zauna a tsakiyar sallar ka to ka nutsu waftarasha faki zai yi lisura iya shimfida kafarsa ta hagu summa tashahhuda summa tashahhad bayan ya shimfida kafarsa ta hagu ya zauna kan tafin kafarsa na hagu sannan kuma sai karanta tafiya iya wannan zaman zai karanta tafiya gaba ɗaya wa qala abu huraira radiyallahu anhu sahabi abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi sunansa Abdurrahman bin Sakar al-Tausi gane ko wane ne sunansa Abu Hurairah kinaya ce an ce lokacin da yake zuwa majalisar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tura masa son kuliya iya yawan ta'ammuli da ita wato lokacin ma an yi dauke da sai ta bude ita majalisar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karatu tana gefen sa a gurbi yasa Manzon Allah ke masa kinaya da Abu Hurairah baban kuliya domin Allah ya dora masa son sa kuma iya kiwanta iya sonta daga nan kuma ya zama Abu Hurairah baban yar kuliya hirra kuliya Hurairah kamar ta sihiri ne yar karamar kuliya ita ce Hurairah fahimtu malike cewa shi Abu Hurairah Allah ya kare da shi yake cewa wana hali qalili badalina ya hali a gane ko ni ne khalili mai kaunata in ji Abu Hurairah yake siffanta manzon Allah da wannan babu shakka kuma manzon Allah iya kaunar Abu Hurairah sosai kauna kuma ta musamman dan kaunar ce ma ta jawo har yake masa wata addu'a ta musamman duk da cewa manzon Allah baya da bambanci tsakanin sahaba amma kowanne kuma da matsayinsa kowanne akwai wani matsayi da manzon Allah ya bashi sabarin dan uwansa wata rana kuma shi Abu Hurairah da ko shekara bai yi ko shekara uku bai da manzon Allah ko shekara uku bai da manzon Allah domin ya musulunta bayan Khaybar bayan yakin Khaybar ya musulunta kuma bayan yakin Khaybar manzon Allah bai shekara biyu yan wata ne manzon Allah ya koma an bayyana a wannan yanayin ya musulunta kuma cikin hikimar Allah ya fi kowane sahabi rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowane sahabi rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sa ma da nabiyun an ce akwai hadisi sama da 2000 tsakanin sa da wanda yake bin sa dama an ce sahabbai guda 7 ne kowanne ya rawaito hadisi sama da 2000 sab'atun fawqa al-alf kullih akwai sabai guda 7 kowanne hadisan su guda 2000 kowanne amma sai sai na Abu Hurairah ya ce hadisan sa wajen 2500 da wala wajen 6000 ba aka malamai suka tace suka tace suka lissafi iya ruwayoyin sa san kai 6000 ba wala shine kowa rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sai Abdullah ibn Umar sai Anas dan Malik a gane ko sai Abdullahi dan Abbas sai Abdullahi dan Mas'ud sai Abdullahi bin Amr bin al-As ne na shida sannan sai Aisha bin Umayya ita kadai ce ta bako ta shigo a cikin su amma guda shida ne duk maza ne ita kadai ce ta shigo a matsayin ta radiyallahu anhu wasallam to Abu Hurairah lokacin da yazo to ya zo da girman sa sosai ba yaro bane karin kuma yayin da yazo sai ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da komai a rayuwarsa ba kasuwa yake yi ba ba noma yake yi ba ba kiwo yake yi ba shi da kullun sai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wata hikimar sai ya zo a daidai lokacin da shari'a take kokarin cika hadisi kuma da masu kiyawa a wannan lokacin domin shari'a ta kusa cika ne manzon Allah ya biya musu koma zuwa ga Allah yasa duk wani abu da ake bukata za a yi sai manzon Allah ya ce ga yadda za a yi ga yadda za a yi amma jona lokacin da yazo iya da zillin karatu a zuciyarsa iya yawan zama da manzo Allah kuma iya san karatu sai dai lokacin da yazo gaskiya ya hadda tana ba shi wa Allah in ya hadda ci abu iya sauran neman ziyararsa to sai ya koka wa manzo Allah ya rasulullah ina yawan zama kuma ina jin abubuwa ina riƙewa ina hadda ci amma kuma daga na dawo sai da bi sallah sai manzo Allah ya ce kamun mai yabonka da kike lulluwa da shi zama a abu kurra ya kawo mayafin da yake lullubuwa da shi sai wannan Allah ya karbi mayafin ya masa addu'a ya ce ki kanka lullubu shi a ce da yini lullubu da mayafin mantuwa dai sai dai ana magana ta amma shi ta fushi gaba bai taba riki abu ya mace tun daga nan yasa bayan a wani lokaci sai sahabbai suke cewa za a gwada shi sai Abu Hurairah ana cewa iya da rukun hadda iya da karfin hadda baya mantuwa sai aka ce wata ran za a mai jaraba aka ce sahabbai suka hadu suka ce to za mu gwada haddar ka mu gani sai suka ce kwana uku da yuci kamar yau muna alkhamis ko a ce litinin talata laraba ko a dau talata laraba zuwa yau alkhamis a ciran talata da asuba manzon Allah bayan fatiha a raka'ar farko wace sura ya karanta an gane ko bayan fatiha a raka'a ta biyu a asubar ran talata wace sura ya karanta sannan magaribar haka ita ma magaribar da aka yi ran talata raka'ar farko da ta biyu bayan sura wace sura ya karanta sannan isha'i haka idan ka faɗi na talata sai a dawo laraba nan ma sai a zo kuma to wannan shine gwajin da za a ba inda har iya haddar da gaske to ana so a ji wannan surori manzon Allah ya karanta a sannan da yake bayyana ka kwana uku a ga ina amana a yanzu to hala a samu malima a jaje daga asuba ne ma zuwa magariba sai a manta bale sai ce magaribar ma yanzu kace wannan farko ne surori ma dai karanta wallahi da yanzu za a samu mutum ko mu samu za a tsala shi wai malam din kan zama ba ma kiyaman to amma sai da Abu Hurairah ya ce wannan shi ne abin da kuke tambaya ta suka ce eh dai riba sai yi baya ya ce gaban dauka daga yau din Allah bismi baya mu ya ce dazu dai da asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatiha raka'an farko ya karanta sura kaza ta biyu kaza jiya da isha'i bayan fatiha raka'an farko kaza ta biyu kaza an ce da yayi sai da yayi kwana 40 ya fara sai da suka zai da shi da Allah ya hakura ya isa an ce da yayi dannar ba zai yi sai da kwana 40 duk sallar da manzon Allah yake bayyana karatu sai da yayi fada bayan fatiha ga sura da yake karanta ko ga ayoyin da yake karanta kaga wannan in ba addu'ar manzo Allah ya ba zai yi ba magana gaskiya ba zai yi to ya rabauta da addu'ar manzo Allah kware da gaske shi yasa ya ku kowa rubo hadisi shi yasa shukuk ma na Abu Hurairah ba sai ba a wannan hadisin ku da 2500 da wani abu ka san wannan sahabin za a ji zai ce kaza au kaza shi ne shukuk a hadisi a ilimin hadisi kamar a ce a manzo Allah ya karanta kaza a sallar magriba ko sallar isha ko a ce ihda al-isha'i ka gani akwai kokwanto ne ko magariba ko isha to duk wannan hadisan guda 2500 da wani abu an ce bai buku ruwa sai na abun da yake da wani abu au kaza ya faɗa abu biyu ce ko wannan saboda hadisai 2500 da wani abu kun ga wannan ya rabauta da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya da tunci manzon Allah bai shi da komai tun da ya zo Madina ba shi da komai in ba lazimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce in kaga ba sa tare da manzo Allah to manzo Allah ya shiga gidan amma in dai ya fito masallaci da sunan dai har dai da zuci har da wannan Allah ya kara masa to abin da yace na hali qali sallallahu alaihi wasallam an iqa fi iqa'il qalbi yace madadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hali da sama akan duniya a sallah irin yanda kare yake an fahimta manzo Allah ya hana wannan zaman a sallah sai dai tsakanin sujjada da sujjada amma ba za ka yi irinsa ba wajen karanta tafiyan ba ba za ka yi irinsa ba wajen karanta yana biyu wani amana amma yanzu wa fi hadisin akhar kana yanha an
an uqubatu shaytan manzon Allah ya ana zama irin zaman shi da kine da irin wancan zaman zaman iqa'i mutum ya zauna akan digadigarsa an yi hani ga wannan zaman da cikin sa wa kana zaka ada fi tashahhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna zai tafiya wada kafhi al-yumna ala faqidi iya daukan tafin hannunsa na dama sai dora kan cinyarsa na dama an fahimta faqis shine cinya an fahimta sai dau tafin hannunsa na dama sai dora kan cinyarsa na dama shine wada'a kafhi al-yumna ala faqidi wa fi riwayatin rukubatayhi a wata riwaya kuma kan guyoyinsa domin shi kansa sanya hannun shi ma ya zo da wajen salo guda ko ka dora shi akan cinyar ko ka kai shi can kan guiwar ko kuma ka zama da hannun ma kai kaman ka rike guiwar to ana yi ko ne da hannun ko dai kan cinyar ka dora shi aka ko ka zama shi gaba gaba zo wajen guiwa ne ko ka dan zama shi ma hannun ya dan rike kan guiwar ko wani akwai dalili indai ana yin sa dalili a fahimta na sai malam ke cewa shine ka gane shi au rukubatai ko dai kan cinyar sa ko kuma a hannu iya zamawa da shi yaje kan gwiwarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai yace cewa au fakirahi ko haka ne wa wada kafi al-yusra haka ne wa wada kafi al-yusra ala fakirihi shi ma hannunsa na hagu sai dora shi kacin ya sana hagu wa fi riwayati rukubatihi nan ma a riwayar wata sai aka ce koi dora hannun kan gwiwa a zaman da yake da tiyya ke ali sura na hagu ba situha alaiha iya mai shimfiɗa hannayen a kan cinyar ko a kan gwiwa isa shi ne shimfiɗa abu ka jimfiɗa ba dunkule hannu ake gaba ɗaya ba ba kuma haka ake masa a kan gwiwar ba ko cinyar a shimfiɗa shi ake haka an gane ko ine wa basiduha alaiha sai shimfida hannu ko akan cinyar ko akan gwiwa ana fahimta wa kana sallallahu alaihi wasallam yada hattu marfiqihi al-ayman ala faqidihi al-yumna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya a wannan amarafi wa msabu bi ruskum wa aydikum ila al-marafiq wannan me yake ce masa sallallahu alaihi wasallam ko don ziyar hannu an gare me yake ce masa zan kai ban miki tsakanin Hausar nan da tamu da can yamma yamma ko ka ce mai tsinsiyar hannu haka da muke ce masa to mazala shine abin da suke ce masa mirfaq to iya sanya shi wannan mirfaq din al-ayman na damansa ala faqirhi ayman anan dai kan cikin sallama da idan yazo ya shimfida hannun aka to shi wannan daga nan tsintsiyar hannu daga nan madauran agogo zuwa nan gwiwa sai cinsa to iya sama gwiwa iya sama cinya ba shin kuda shi yake a kanta ka san wasu idan sun zauna sai su dau wannan abun tun daga nan gwiwa sai su dora akan cinya to ba haka ake daga shi ake shi wannan din tatin shine akan gwiwar ko akan cinya shi kuma wannan singalle hannu ya dan daga haka amma iya saitin cinya bai ware shi gefe ba bai yiwo da jiki ba a saitin cinya yake amma a sama da ita an bai jaka sai malam ke cewa alaf min faqihi al-ayman ala faqid al-ayb wa naha rajulan wa huwa jalis mu'tamidan ala yadayhi al-yusra fi salati maza ala ya yi hani ga wani wanda ya zauna zaman tahiyya amma sai dogara ga hannunsa aka ya yi zaman tahiyya amma sai sa hannunsa aka sai dogara ga kansa da manzon Allah ya gaishe sai masa hani shi ba a hannu sai koya masa yadda zai yace inna salatu al-yahud irin wannan sallar sallar yahudawa ce so ne in sun zauna sai su yi haka sai su dace hannunsu a baya an fahimta yace amma mu sallama ta musulmai ka dauko hannunka ka dora shi aka cinyoyi haka yake fahimto wa fi lafzin a wani lafazin ijmali yake cewa wala tajlis hakaza kar ka ƙara zama irin wannan inna ma hadhihi jalsa allazina yu'adabun wannan zamani ne wanda Allah zai musu azaba an fahimta irin wannan zaman to irin na wanda suka cancanci azabar Allah وفي حديث آخر هي كعدة المغضوب عليهم wannan shine zaman irin wanda Allah ya fishi da su su ne yahudawa ghayril maghdubi alaihim wal walina al maghdubi alaihim su ne yahudawa al walina kuma su ne nasara an fahimta an ce al maghdubi alaihim duk inda bai yahudi yake Allah ya fishi da shi malamai suka ce domin Allah ya ba su ilimi ko ba su aiki da ilimi duk kabilun duniya ba wanda Allah ya ba su ilimi kamar yahudawa ba yasa ki ce ya bani isra'ila zukuru ni matallahi alaikum ya bani isra'ila ya bani isra'ila domin Allah ya musu baiwar fahimta da ilimi da technology tunda Allah ya bude musu kulawajen wannan ilimi yasa har yanzu sun fi karfin mutane a duniya har yanzu in dai wannan layi ne sai da yake rubutu kere-kere an gane ko gine-gine wa'ansu abubuwa na zamani wanda ilimi iya wayar da kan al'umma wajen kawo abin da zai sauƙaƙa musu rayuwa yanzu duk bayan da suke kawo technology a harkar noma mutum ɗaya sai ya noma faɗin gona kamar gombe nan domin injina ne suke noma injina ne suke shukar inji noman inji a sare amfanin inji sussukar inji dauko amfanin a yi storin ɗinsa inji to me walaci ko mutum da ya sarrafa injin zai daidai da wanda zai duka haka rana tana gasa bayansa ya kai kunya ya dawo kaga ba ilimi ya ko zai daidai ma da wanda zai ɗora wa shanu huɗa a dinga ja a je a dawo a je a dawo da sa ai ba zai yi ba noman me za ka yi nawa za ka noma amma su inji a can sai ya noma sama da hectare dubai shi kadai ya za ga noman nasu tafiya yake kuma ilimi ne jawo tun inda kaga rayuwa ta yi sauki wallahi ilimi ne jawo jahilci kuma kullun sanya rayuwa a halaye kullun ya sa ku kula duk wani aikin wahala a duniya to ilimi da ilimi ba yanzu duk wani aikin wuya to in ka duba ko a tsarin boko to mai karama taka da kai jirga waye kuma gaskiya ba yanzu ko a jami'o'i za ga ko wani professor lecturer sa biyu ne a jami'a ko ya sace ko dai ma amma first degree ko mai masters sai ya ce wayo Allah domin ilimin sa bai kai wancan ba duk inda ilimi yake sauki yake yasa Laraba suke cewa dama a man ta'iba fi suguri tamatta'a fi kibri duk wanda ya da sha wahala iya yaro ka jure wahalar neman karatu ka haƙura da yayi ka haƙura da abota kai ta karatu to lokacin da girma ya zama kuma karatun sai ya hutar da kai amma wanda ya zaɓi hutu iya yaro to idan ya tsufa ba zai huta in ga kuma suwaye masu gadi a ma'aikatan gwamnati suwaye lebur suwaye cleaners suwaye masters duk sai ga wani baba wani secondary school wani makasar secondary school amma mai digiri za ka ɗauke ka bayi gadi ko ka bayi masanta ai ya tsarin da gwamnati ma ba ka zai ba bai bai halatta ba bai halatta ba to a takaice da duk inda ilimi yake ya yawa sauki yake jawo duk wanda ya fika ilimi to ya fika sauki rayuwa kuma ilimin iya zama hutu ga ɗan adam ko iya nan ko baya kuma ilimi iya zame ma ya zama kalifan ka baka iliminka ka tafi da shi amma kuma sai zama kaliban ka gida a gidan gidan malam wane ne ai baya nan yayi tafiya to ina yaransa suke da Allah idan ya zo a ce ma a wane ne ya zo ga wannan a kai mai gida misali dan zaki saka masa wannan gidan ko kuma a baya nan wani abu ya faru a gidansa ai gidan malam wane kaza amma baya gari sai ya ga ɗalibansa da sauran al'umma da suke amfani su yi turuwa zuwa gida in kai agadin gaggawa da zinge sun kai mai ya jawo wannan ilimin ne ya jawo ya zama kalifansa baya nan ilimi iya da wannan alfarma iya zame ma garkuwa an fahimta akwai auni malaminmu a nan garin in na faɗi sunansa kowa ma ya sani wata ranar da dare haka iya ɗan ta irin tabbultu ɗin nan haka ya ɗan zazzagaya haka ko shawarar likita ne kowa ya idan sun zagaya ne haka ya ware jikinsa sabanin inda rana ne inda ya mane ba zai yi
kuma lokacin shi kade yake fita koma wani dalibin sa ba shi kade yake fita to da rana ya fita haka iya zagayawa sai irin wannan yaran yan iskan gari suna zagayawa ta addini yace kasa da kanne goma ne ma ya fito wani guja da kira ya kai aka tare shi ana tare shi wani da ya duba ya ai malam wani ne a malam yace kowa ya gude gude ko shi kaga ilimin ya jawo mai security ya jawo masa tsaro da kariya saboda ilimi iya zama garkuwa iya zama khalifa iya zama komai ma har in kai ilimin musamman ilimin addini wanda yake kwatanta aiki da shi iya jawo dan adam irin wannan problems saboda banu isra'il sune al-maqdud alai Allah ya ba su ilimi amma ba su aiki da nasara kuma an fassara su da dalil batu domin su duk inda suke suna bauta akan jahilci duk inda nasara to bauta su akan jahilci ba ilimi akan bauta amma yadda yasa qur'ani yake fara mana suke yin tauba ittakhadhu ahbara wa ruhbana arbaban min dunillah wal mashaban وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا الله سبحانه وما يشركوا الله يتي سو يهوداوا اتخذوا احبارا يهود سوريكي احبار احبار جمعي ني نحب حبر كما شيني مالمي ميلي يني حب ده يارن يهوداوا هذا حبر وهذا معلم تو دوك اند ميلي ميتي اي الدين بيهود يهود zai iya sa doka a zai iya shar'antawa zai iya halaltawa zai iya haramtawa in dai sun yadda kana da ilimi to sun sallama ma komai zaka iya canja addini ya zana sallar raka amma sarakar magariba uku saka ce wannan satan mu duru zai kon ba mai ma musu to ka tsarin yahudu suke da masu ilimi su kuma nasara mai yawan ibada rukuban jam'i ne na arrahim arrahim al'abi in ja mutum mai yawan ibada ne a addinin nasara to shikenan shine mai shar'a da komai in dai kullun kana cuci kullun ba ka fashi ka zama pastor ka zama fada ka zama rabbi to ya in kana da iko ka kawo shari'a sabuwa ka yasa suke da canje canje ai new testament old testament daga ai shekara ɗaya biyu a canja daga ai shekara ɗaya biyu a canja abin jona domin ko musulunci bai sami ya abinda manzon Allah ya zo ya tafi bari akan su har abada ne duk girman ka amalanta ba kai sa ƙara ba ki zaka rage sai dai kai bayani da explanation da zaka wayarwa da al'umma su yi tafi da yake amma in jannan wallahu a'lam malike cewa su yahudu sune al-maghdubi alayhi sai manzon Allah ke cewa wannan irin sallar wanda ubangiji ya fushi da su ko kuma wani gungun yake cewa wannan salat salatul yahudus la tajra hakaza inna ma hadhihi aljalsa alladhina yu'adhibun wa fi hadithin akhar hiya qa'adatul maghdubi alayhi shine irin sallar wadanda aka yi fushi a kansu to mun zo gaba insha Allah za mu tsaya idan mun zo zama na gaba za mu tayi tarikul isba'i fi tashawwu mu tsadan ya za a tafiya duba karatu mana har mu tsadan ya zama ma ga irin yadda ake kuma ga irin da Allah ya sa mu laci abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa kuskure da ne kuma Allah ta'ala ya ji mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu fahimta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu fahimta muna addu'a Allah ta'ala ya ji kake Allah ta'ala ya sa mu laci mu ne muna addu'a Allah ya ji kan mu ya ji kan mu Allah ya sa mu da su a aljanna ce kuma muna roƙon Allah ta'ala a kai duniya da lahira muna neman tsare Allah ta'ala da shirin duniya da lahira Allah ya biya bukatu muna alkhairi Allah ka mana rahama Allah ka mana gafara Allah ka warkar da majinyatan Allah ka ji gan mamatan Allah ka amfana da mu da karatun da muke duniya da lahira Allah ka raba mu da rushewar aiki Allah ka raba mu da ingizawar shida dukkan wanda yake da bukatar ta alkhairi a cikin wannan Allah ya biya masa Allah ta'ala ya sa mu da su. Fara da sunan shi ka ji tambayar ko ga mata.